Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alher Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 23 ga watan Satumba, wato October shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugaban leken asirin Amurka Gina Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin gana jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi. Mai bayyana shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Haka kuma an ayyana da ɗan shugaban ƙasar kamar Fulbiya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dokar da aka kafa ta hada zirga-zirga ba dare ba rana tana nan daram, biyo bayan tashin hankalin da ya janyo asarar rayuka da gwamnan jihar ya ce.
Wannan tashin hankali yana da tushe akan jita-jita da mutane suke yadawa wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin uwar gidan gwamnan jihar Kebbi na yaƙi da cutar sankaran mama. Aliyu Mustapha Sokoto ya shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leken asirin Amurka CIA Gina Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi, dan jaridar Saudiya. Majiyoyi sun shaidawa kafafen labaran cewa Haspel ta tashi zuwa Turkiyya jiya Litinin domin yin bincike kan mutuwar Khashoggi. Jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da manyan jami'ansa a Turkiyya, amma bai bayar da cikakken bayani ba. Trump da ya ce har yanzu bai gamsar bayanin da yake ji ba kan mutuwar Khashoggi, amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Yau Talata Bolton zai gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba Donald Trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987. Trump dai ya zargi ƙasar Rasha da kare ka'idojin yarjejeniyar. Bolton dai ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar aka cimma tun zamanin yakin cacar baka, yanzu haka ba ta da wani amfani saboda tsarin tsaro na wannan zamanin inda sauran ƙasashe ke kera makamai masu linzami. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev da tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ne suka samar da yarjejeniyar makaman a shekarar 1987 wadda ta haramta wa Amurka da Rasha kera makaman ko gwajinsu. Rasha dai ta musanta cewa ta saba ka'idojin yarjejeniyar, ta kuma ce makaman harbo makamai masu linzamin Amurka da take da shi a Turai shi ne sabawa yarjejeniyar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ayyana ɗaɗɗan shugaban ƙasar Kamaru Fulbiya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba, sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben, amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben.
Suffrage en faveur de chaque candidat. Biapol Jamare 147,000.
Wannan muryar Clement Atangana da kenan shugaban majalisar tsarin mulki lokacin da yake karanta sakamakon zaben jiya Litinin. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna, shugaba Fulbiya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin takararsa Maurice Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un. Sauran 'yan takara shekara 7 kuma sun samu wato kasa da kashi 10 cikin 100. Masu zanga-zanga sun fita cikin fishi suna rera waka dake cewa Paul Biya ya sace nasarar da Murika Kamto ya samu, amma cikin gaggawa sojoji dauke da makamai suka tarwatsa su. Sama da shekaru 40 kenan Paul Biya yake shugabanci a Kamaru, shekaru 7 a matsayin prime minister, shekaru 36 a matsayin shugaban kasa. A shekarar 2008 ne ya soke wa'adin da shugaban kasa zai iya yi a kundin tsarin mulki, wanda hakan zai bashi damar yin mulki har sai illa masha Allah. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira dubban mutanen da ke wato haramar kwararowa Amurka tamkar hari ne akan kasar mu, da yake wajen wani gangamin siyasa a birnin Houston na jihar Texas. Shugaban ya sake nanata cewa cikin bakin hauren akwai mutanen da ba na kirki ba. Trump ya ce yayi magana da gwamnan jihar Texas Craig Abbott akan gungun bakin hauren, kuma ya ce jihar Texas za ta sake gina ganuwa domin hana shigowa, amma bai bayar da cikakken bayani kan wannan magana da yayi ba. Dabban bakin hauren na ci gaba da yin hijirar su ne inda suka nufi iyakar Amurka jiya Litinin, yayin da ake ta cece kuce cewa za a iya yiwuwa akwai 'yan ta'adda cikin su. Haka kuma an yi amfani da mutanen ne domin siyasa, kasancewar zabi ya kusa. Daga ƙarshe kungiyar tsaron NATO ta ce an kashe ɗaya daga cikin sojojinta tare da raunata wasu guda biyu a harin da aka kai lardin Herat na Afghanistan. Kungiyar Taliban ta yi da'awar mutumin da ya kai harin a matsayin ɗaya daga cikin dakarunta, wanda yake ɗaya daga cikin sojojin Afghanistan. A halin yanzu kuma rundunar sojojin Amurka ta tabbatar da cewa Brigadier General ɗinta yana daga cikin Amurkawan biyu da suka raunata a harin da aka kai na makon jiya a Afghanistan, wanda ya raunata shugaban 'yan sandan kasar. Brigadier General Jeffrey Smiley, da ke jagorantar rundunar tsaron NATO a Afghanistan, yana ɗaya daga cikin waɗanda ɗin bindigar da ke sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harba lokacin da ya buɗe wa jami'an wuta yayin da suke barin wajen ganawar da suka yi da kwamandan NATO a Afghanistan General Scott Miller.
Sau a gaida Sarfilo Hassan Gumaye da karanto labarai. Toma da labarin bude taskar hotonnin namu a jihar Kaduna, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ce mutane biyar ne aka kashe a rikicin da ya barke a waɗansu sassan jihar ranar Lahadi, kuma ta ce an kama mutane uku da ake zargi da sanadin wannan rikici. Da yake jawabi ga al'umma kafofin yada labarai jiya, gwamnan jihar Nasiru Elufai ya ce har yanzu dokar da aka kafa ta na zirga-zirga tana nan daram, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Wannan tashin hankali yana da tushe akan jita-jita da mutane suke yadawa wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa. Cikin tsoro da mutane suka shiga da fargaba, aka samu tashin hankali wanda a ƙarshe an kashe mutum biyar a garin Kaduna, kuma an kama mutane guda uku waɗanda ana ganin suna da hannu wurin kisan waɗannan mutane. 'Yan sanda da jami'an tsaro suna nan suna bincike, suna nan suna bin waɗanda ake jin su suka yi wannan tashin hankali, kuma in Allah ya yarda za a yi maganin su. Kwamiti ɗin zaman lafiya ta jiha, wato Security Council, yau da safe ta zauna don ta samu rahotanni daga jami'an tsaro ga abubuwan da suke faruwa, kuma in Allah ya yarda gobe ranar Talata da safe karfe 9 za mu sake zama domin mu duba mu ji shawarwari ko a rage tsananin doka ta ɓaci da muka sa. Idan Allah ya yarda, idan har jami'an tsaro sun ba mu shawarwari, idan mun ga ya cancanta a rage awoyin doka ta ɓaci din, in Allah ya yarda za a ji daga gidan gwamnati. Mun sani akwai mutane da suke so su bi ta Kaduna su je wasu garuruwa daga Abuja, Lagos, Zaria, Jos da sauransu. Mun ba jami'an tsaro umarni cewa duk waɗannan a ba da daman motoci su wuce su bi ta garin Kaduna domin su wuce garuruwan da suke son su je ba tare da wannan doka ta ɓaci ya hana su tafiya ba. Muna kira ga al'umma a yi haƙuri da juna, a bar kowa ya zauna ya rayuwar shi yadda yake so ba tare da damuwa ba. Kada wani ya kuntata ma wani, kada kuma wani ya hana wani yin abin da yake so yayi.
To ko wani kokari rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ke yi wajen farauto waɗanda ake zargi da hannu wajen tada rikicin da ya kawo guje-guje a garin Kaduna ranar Lahadi? CP Ahmad Abdurrahman shine commissioner 'yan sandan jihar Kaduna.
Kowa ya koma ga Allah a zauna lafiya. Waɗanda suke ziga matasan nan da masu ziga mutane don a zo ko dan siyasa ne ko dan kyashin dukiyar da wasu Allah ya basu to su sani cewa hukuma ba za ta kyale kowa ba to da haka rundunar yan sanda ta jihar Kaduna a shirye take duk wanda yake kule za ta ce mishi tas kuma idan muka damki mutum muka yi bincike muka same shi da hannu a cikin wannan tarzoman ko wani abu mai kama da haka na ran sai da Allah zamu kai shi gaban kuliya zamu sa ido sai ta hukunta shi bisa ga tsari na dokan kasar nan
rudanin da ya kawo guje-gujen da ya haifar da rikici a jihar Kaduna dai ya sanya a ranar Litinin nan sawun kafafu da ababan hawa sun dauke kasuwanni da bankuna kuma suka kasance a rufe biyo bayan dokar hana shiga da fita garin Kaduna ta sa'o'i 24 da gwamnati ta saka a jihar Kaduna sai dai kuma dokar ba ta hana wasu ababan hawan da ke ketarawa wasu sassan kasar nan wucewa ba bayan an tabbatar da an tantance su Isa Lawal Ikala murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
lafiya ubangiji ba kai nake wadege
ya rabbana ilahi ya gare ka zance roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko ya rabbi kare kara man dai iki da sako
to a gaida na Ikara bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun kiwon lafiya inda uwar gidan gwamnatin jihar Kebbi take shirin tattaki zuwa binnin tarayya Abuja domin yin gangami karkashin wata gidauniya mai suna Medicaid da nufin fadakar da mata kan cutar sankaran mama wakilin mu Nasiru Adamu Elkaya na dauke da karin bayani
gidauniyar da take tallafa masu fama da cutar daji musamman mata da kan samu matsalar amaman su da maifa Zainab Baguru tace maganin yana da tsadar gaske dan haka ya dace mata su rika duba maman su duk wata dan fahimtar lafiya kalo suke ko da wata alamar larura
dan ululu a nono tattara na fata a kai ko kuma jini yana fita daga kan nono muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba da akwai gwaje-gwajen da ake iya yi
ko kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani tun mutum yana da wannan cutar akai rashin sa akai masa allura sai rage halin sa
shi ma gaskiya ne ko
shi yasa za a ga kamar haka gaskiya ne mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya baci sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana nonon nan ya riga ya zama wani abu daban wari duk wani cutan da na fita daga ciki an gwada nan an je wajen boka an je wajen mai bada magani an je wajen malam an je cocu an je ko ina sannan a kawo shi asibiti to shine musamman yakin da muke yi a daina bari sai ta abu ya lalace ya kai wannan wurin ana iya ayi magani amma mafi yawan lokuta gaskiya ba a samu sa'a yawanci a Najeriya akan zo asibiti idan kansa tana kaman bangare biyu ko hudu ne in ka tafi kasashen waje kaman America su suna gane cutan daga bangare daya da biyu saboda haka waɗanda ke rayuwa 95 ne cikin 100 mu ko nan kaman 5 cikin 100 ke samun lafiya
ita ma hukumar lafiya matakin farko ta tarayya ta bukaci mutane su rika lura da alamun cuta da wuri kamar shan inna da ake neman gamawa da ita Dr. Saidu Adamu shine jami'in daukin gaggawa na yaki da shan inna
tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta yana nan a ko ina a kasar nan duk wanda ya ji labari akwai matakai da ake bi ka kai yaranka asibiti mafi kusa da kai jami'an lafiya za su tabbatar da menene su ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su fadakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take ainihin zaka ga kafar mutum ne ba karfi a kafar da kuma daddadi to muddin muka samu wannan zamu tura jami'an mu aje a dauki bayan gari da sauran su aje a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ce ba
a Najeriya ba mamaki kaga ginin asibiti amma ba lalle ne akwai wadatattun likitoci da magunguna ba da hakan kan sanya masu hannu da shuni tafiya asibitocin kudi wasu talakawa kuwa su rika tunkarar magungunan gargajiya dan saukin samu ko kuwa jika kauci da sayu a sha Allah ke bada lafiya Nasura da Malika a madar Amurka daga Abuja Najeriya
haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogoma nan Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba ga na Sokoto da shirinmu na gaba
saka mai wuya
to ai gaggamma da kamar tekaro da su a cikin jabiyan nan suke kuma sun tafi
ni ban ga wani gaggawa da suka rage ba kai kake tunanin wannan ko wani wane ne kuma wani mai karfi ko kuma mai cikakken darajar da zai iya kare dindin
Juma muna fatan mun sami ku lafiya kallau kamar yadda muke anan Washington DC sannan ku da zuwa ga wannan shiri sabo na tsaka mai wuya to duk da cewa headquarter jami'ar APC ta kasa a Nigeria ta tabbatar wa gwamna mai ci yanzu Umar Jibril Bindo cewa shine dan takarata na gwamna a zabe mai zuwa Allah ya kai mu ga lama har yanzu ta rikicin dake cikin wannan jami'ar ta APC a can Adamawa bai kare ba
a daidai lokacin da ake ci gaba da cece ku ce game da takarar gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammad Bindo Jibril na jami'ar APC yanzu aka wata saba ta kundo inda ake zargin gwamnatin jiha da takurawa da matsin lamar wasu kusoshin APC da suka mara wa tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribado ko kuma suka mara wa Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ake lakabi da Modi baya a zaben fidda gwani na gwamna cikin wadanda lamarin ko ya shafa har da ma shugaban jami'ar APC na karamar hukumar Mai Balwa Alhaji Babangida Talese wanda mako shine shugaban shugabannin jami'ar APC na kanan hukumomi a jihar Kwamarin Mustapha Atiku Ribado dan jami'ar APC ne da ke matare da bangaren Malam Nuhu Ribado ya ko nuna ransu dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ke dauka
wannan gwamnatin jihar Adamawa ba ta da abunan hakuri a kan inda ya kace wai abin da take ba daidai ba kuma ba za ta fi abin da take so ba tana nan ne kawai muke sauki abin da take so shi kai shi kawai ba tambaya ba kuma ga kawar ayyuka to kaga sun ta aka kare wannan dambarwa kusan sai aka ji wasu daga cikin mutanen da ba su koyi bayan shi gwamna wannan zaben ba aka fara
shi mako Dr. Mahmud Halilu Ahmad Modi wanda shine ma batun yafi shafa yace fa ba za su kyale ba
eh akwai wani shugaban jami'a na karamar hukuma wanda aka ce ya koyi bayana a zamukan Twitter da ni wanda aka yi kokari a baya an ce an samu shi har an rubuta takarda za a sassabe shi to wannan dama abin da muke ta faɗi kudu idan da kada ake wanda ko ka tabbatar wannan shugaban bai kai shugabanci ba kuma ina so in tabbatar wa al'umma cewa duk abin da zamu yi Allah ya da mu samu a samu shugabanci na gaba a nan gari a jihar
to ko me yasa gwamnatin jihar Adamawa ke daukar wannan mataki a yanzu Ahmad Sajo shine ko kwamishinan labaran jihar ya ma bayyana dalilan su na daukar wannan mataki
amma da mu gaya wa kanmu gaskiya mana mutumin da bai yarda da shugabanci na ba sai yana zai rike magana da kashin ka kai wannan ba wani labari ne wani mai mawuyan fahimta ba wai ina shugaba sannan sai kuma ka ce baka amince da shugabanci na ba ne kuma kai baka yarda ni zan zama shugaba ba kuma ni in barka ka rike magana da kashi na ba zan yi ba kan da ba bai amince da shugabancin dare da Muhammad Umar Jibril na fito ba ai duk wani abin da dare da Muhammad Umar Jibril na bashi kuma ai ba ya kamata ya fiye mata da wannan
kuma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa ta jihar Adamawa za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausar Amurka Amurka daga Yola a Najeriya
daga Sheikh Ibrahim to a kashi na uku na muhawarar da Sheikh Ibrahim din ya shirya mana a cikin Yola tsakanin Dan Jiwo Bakari Hamas mai goyon bayan shigo na Bindo din da kuma Aminu Abdullahi Gambo da ke ra'ayin Nuhu Ribado za mu bude ne da kalaman shi Aminin akan cewa ai har yanzu wannan rigimar da sauran aiki kafin a warware ta
abin da yasa muke tsoro idan aka ce an bar abin da aka yi nan a matsayin ya tafi ka rubuta ka ajiye billahi lazi la ilaha illa huwa jam'iyyar APC da ta fadi zabe a jihar Adamawa yau idan ka kawo mutumin da misali ya shekaru 5 bai biya dan fanco hakkinsa ba ka kawo mutumin da ya wata 9 bai biya ma'aikacin lafiya albashinsa ba ka kawo mutumin da ya watanni 7 bai biya ma'aikatan kananan hukumomi albashi ba ka kawo mutumin da ya watsi da harkan ilimi ya watsi da harkan lafiya ya watsi da harkan tsaro ya watsi da harkokin taimakawa shugabannin addini pastoci a majami'u limamai a masallatai ka kawo mutumin da ya watsi da harkan tsaro har matasa suka zama yan shila kace wannan jami'a tace maka ita ce gwaninta to hakika wannan jami'a
amma ka ji ya bayyana ya zayyana abubuwan da aka yi kuma kuna cewa bai ba
wato abinda suke fara shine ba su bincike su gane me yake faruwa a gwamnati misali tsaya dai abinda yake faruwa yau wannan gwamnati da hawanta wannan gwamnati ta samu kudin da bai gazawa biliyan 300 ba a jihar Adamawa. Bamu ga aiki da aka yi da wanda za a ce wannan kudi an narkar da shi ba. Bayan wannan dimbin dukiya da suka samu Alhaji Ibrahim, hukumar nan da ake cewa Nigeria Extractive Industries and Transparency Initiative NITI ta ce da hawan su sun ci wa jihar Adamawa bashi na kwatankwacin naira biliyan 80 zuwa 90. Wanda wannan bashi ne da ake barwa 'yan jihar Adamawa, ƴaƴa da jikoki da tatabaku ne waɗanda za su biya. Sai aka zo aka ce maka an kallafar da aikin gwamnati akan maganar kwalta kadai. Kwaltan ma da suke yi kwalta ce ta ha'inci wadda babu sahihanci a ciki. Sai a ce maka mai girma gwamna yayi kilomita ɗaya, misali yayi hanyoyi 300. Ba za a gaya maka cewa misali kilomitoci nawa aka yi na hanyar nan ba, sai a baka a dunkule. Kuma duk wanda ya san yadda ake hanya a duniya, ana kirar hanya ne da yawan kilomita, ba ana kirga ta da yawan ta ba. Idan suka yi hanya mai kilomita ɗaya, su sa ta a lissafin hanya. Idan suka yi hanya mai kilomita biyu, su sa ta a lissafin hanya.
Amma kaji ai a cikin da bayanin su ga cewa ayyukan da aka yi tun zamanin Barde, wannan ba wata gwamnati da wannan aiki da gwamnatin Benin.
Wannan ai shine magana da muke faɗa na suna kifa gwamnati da Ibrahim. Babu mutum mai adalci da zai wa kansa adalci yayin al'umar jihar Adamawa adalci yace wannan gwamna wai da yazo abinda yayi tun zamanin Barde ba yi ba. Ni hasali kullu abinda nake faɗa shine idan ka tsaya ka nazarci abinda mai girma Saddauna Mubi a jihar Adamawa, wallahi illa da koma baya da ya jawo jihar Adamawa yafi nasarori da ya sama ma jihar Adamawa. Kafin mutum ne yazo gwamnati Alhaji Ibrahim, yazo ya samu akwai ingantaccen tsarin lafiya, an gina makarantu, ana bawa mata gajiyayyu tallafin asibiti.
Yanzu ne kina mako yadda abin da ya faɗa.
Wannan bigi bagiro ne kawai suke yi domin su dinga kifa mai girma gwamna a cikin ofishin.
To ba da ma to masu farakun da ji wannan ya bayyana ayyuka da aka wannan kuma ya ce aka sai to ni batun da ake shine ne kan cewa wani tabbaci alƙawari kuke ganin kan cewa gwamna yanzu sun da shi samu tikiti a wannan jami'a zai yi musamman ma wa 'ya'yan jami'a.
To alhamdulillahi ka san a kowane lokaci idan kana shugabanci kana ƙara samun ilimi ne. Duk kowane rana shi mai girma gwamna ya san inda ya mai kyau, ya san inda bai mai kyau ba. Sannan kuma na biyu, ka san shi mai girma gwamna yana ɗaya daga cikin mana gwamnan da idan ya soma aiki sai ya kare ta. A yanzu haka nan ba shi da aiki da ake kira abundant project. Kowanne ko ana yin sa ko an gama ina zuwa. Sannan karka manta irin waɗannan da ake musu aikin alheri so kake aikin ya tsaya, tabbas wani gwamna na zuwa shi a nashi tunanin shi ne kawai ya dakatar da irin wannan aikin domin kada shi bindo ya samu abinda ake kira credit da ake samu na yin aiki mai kyau. An sai shi yayi. Sannan ɗazun ɗan uwana yana maganan irin kuɗi da aka samu kaza kaza, irin wannan lissafin na san mai gidansu lokacin da yake neman gwamna a baya ma haka ya dinga yawo kowane ƙaramin kuma yana faɗan kuɗin da gwamnatin ta samu. Ga abinda ta kashe ga wannan na tabbatar maka haka aka yi. Yanzu ɗin kuma sun dawo suna lissafi mai wannan ya samu, to har gobe a lissafin za a yi ta yi. Mu dai bukatar mu shine aiki, ba wanda bai isa ya ce maka ya ga aiki a ƙasa ba. Ayyuka kuma sai suka mai da hankali, ba a binciken na gefe-gefe ne. Inda kana bincike kana shiga za ka san menene mai girma gwamna jihar Adamawa ya yi a Adasaktas ɗin. Ina zuwa. Sannan kuma abinda muke gani shi ne duk mutumin da ya soma da aikin alkhairi, da aikin alkhairi zai kare sai dai ma ya fi. Inda kuskure ɗaya da Adamawa za ta yi al'ummar jihar Adamawa shi ne rashin kin zaben bindo ya dawo a shekaru gaba da zai karasa shekara hudu. In kuskure na farko da Adamawa za ta yi a rayuwarta, in kuma za ta kyautata ma kanta ne, shine ta zabi mai girma gwamnati jihar Adamawa sai ta bi domin ya dawo kan mulki.
Me yasa aka ce cikin koyi da bi ruwa ganin kan cewa yanzu shi da aka ba shi tiketi zai karo da wasu gaggawa a wasu jami'u da san su hakun san.
To ai gaggan ma da ya kamata ya karo da su a cikin jami'an nan suke kuma sun tafi. Ni ban ga wani gaggawa da suka rage ba. Kai kake tunanin wannan ko wani sun tafi ai gaggan. Yau aka ce maka Malam Nuru ba da ya wuce gaggawa. Idan aka ce maka wancan kan dai ban san shi bane. Amma yau aka ce maka Malam Nuru ba do magana ta kare. Wane ne kuma wani mai karfi ko kuma mai cikakken darajan da zai iya kare bindo?
Wato za su sunu riba da san zasu su haɗu ta da jami'a.
Za su haɗu dama shi haka yake yi. Mutumin kirki ne ai. To saboda haka mu tabbata Allah ne bai ga dama ya bashi ba.
Tandar kuma ya ga dama zai bashi.
Za ku zo ku yanzu taron dangi za ku yi domin akwai jam'iyyun fa'ada da dama, ga PDP, ga NDP, ga sun su kuma sa da su ma ku soje.
Sannan jam'iyyun ma akwai wanda za su koma zabi Bindo don ya zama gwamna, wanda suke wata jam'iyya. Duka hira ne kawai ya da Ibrahim.
To Malam Aminu na kana murmushi, yanzu misali tunda kuna kishin jam'iyyar kunan ta APC, da abun a tambaye shawara ku ne, ku ne kuke cikin ta yau ga gwamna. Ku dauke sun jami'u ta ce me za ku ce?
Abin da zamu faɗa shine na farko Alhaji Ibrahim kabai da kace muna kishin jam'iyyar APC, hakika ba mu da shakku akan wannan. Mu ɗan jam'iyyar APC ne masu kishin, kuma APC ta yi abin da ya dace domin ta ga abin da ya dace. A matakin ƙasa ba mu da wani haufi, zamu zabi shugaba Muhammadu Buhari. Amma jam'iyya tunda ba wahayi Allah madaukakin sarki daga sararin samani ya saukar cewa idan baka yi APC daga ƙasa har sama ba, ba za ka shiga aljanna ba. A matakin jihar Adamawa dole mu dubi abin da ya daidai da mutuncin mutanenmu, mu dubi abin da ya daidai da bukatar da mutanenmu suke so. Ba za ka zo yau a jihar Adamawa ba, ka duba lokacin da mai girma Malam Nuhu Bado ya yi declaration na cewa zai nemi gwamna. Ka duba dan Adam wani yake tambaya na Aminu, an ci ranar abin da muka karanta a littafin shine kiyama zai tashi ranar Juma'a ne. Amma gashi yau Asabar kuma naga cikin yola kamar kiyama na neman tashi, na ce a'a mai girma Malam Nuhu Bado ne yake kaddamar da kansa. Sai ka ce wannan mutumin ka zalunce shi, ka hakince shi, ya yi fushi, ya koma gefe da jama'a sai zauna. Mai girma wadda linzamin siyasan jihar mu ta Adamawa tsohon gwamna Admiral Inyako yake hannunsa, ka ce da shi da jama'ansa su koma gefe. Idan ka koma kananan hukumomi, ma'aikatan lafiya na Allah ya isa, yan fanco na Allah ya isa, ma'aikatan kananan hukumomi suna Allah ya isa. Ya ji da zabe ne ko ya ji da Allah ya isan al'umma? Abinda nake so in tambaya dan Allah yake duka masa idaya mai da Allah ya isan al'umma za su ji ko da magana yadda za su ci zabe. Wannan ita ce abinda muke tsoro, shine kuma dalilan da yake sa muke ce a kawo mutumin da zai iya ciwo jam'iyyar APC zabe.
Tare shi kuma da mai muna da sauran shiri guda ɗaya da rage mana akan wannan batakala ta siyasar jihar Adamawa, wanda ko muke fatan kawo muku shin Allah ya kai mu rana wacewa. Muna fata za ku dawo mu karasa jin muhawara tare da ku. Yanzu dai bari mu yi ban kwana da kuma godiya ga su bakin namu dan Juma Bakar Hamad da kuma Aminu Abdullahi Gambo da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da ya shirya mana ita muhawara a can yau da aiko mana ita a nan. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leƙen asirin Amurka ya iya jini hospital ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi, dan jaridar Saudiya. Mujewi sun shaida wa kafafen labaran cewa hospital ta tashi zuwa Turkiyya jiya Litinin domin yin bincike kan mutuwar Khashoggi. Jiya Litinin ɗin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da manyan jami'ansa a Turkiyya, amma bai bayar da cikakken bayani ba. Trump dai ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba akan mutuwar Khashoggi, amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin. Mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Yau Talata Bolton zai gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba Donald Trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samu tun 1987. Trump da ya zargi ƙasar Rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar. An ayyana ɗan shugaban ƙasar kamar Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba, sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben, amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna, shugaba Paul Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin takararsa Maurice Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un.
To ga sai ka da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko, sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama, bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Salisu Sadauki da mai gidanta domin karuwar ɗan namiji da aka samu, Allah ya ɗaya ba ya kuma ba da lafiya da ƙarfin jiki. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Hamidu Malam Ali da babarsa Hajiya Hassanatu, wacce aka fi sani da Dada Aya, saboda rasuwar mahaifinsu Malam Ali Alhaji Manga a Gombe. Allah jikansa mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Tafilu Hacin Gummayel da ya karanto labarai, da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau Alheri. Ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.